Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da FM Noma da kuma Darul FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Alhamis 25 ga watan Mayu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Prime Minister Britannia Ms. Theresa May ta ce za ta taro da damuwar ta yau Alhamis idan ta gana da shugaba Donald Trump akan yadda Amurka ta fadla sama kafofin yaɗa labaran ta wasu bayanan sirri dangane da binciken harin bom din Manchester. A yanzu haka ana rike da mutane 8 dangane da harin bom din kuna bakin wake da aka kai a lokacin wasan wata mawakiya a birnin na Manchester. Dakaran kasar Philippines sun shiga wani birni mai fama da fitina a tsibirin Mindanao na kudancin kasar a yau Alhamis a wani yunkurin kakkaba tsagera yan kishin Islama da suka kama birnin a farkon makon nan.
To kanin labaran kenan. To a yayin da gwamnatin Buhari ke gab da cika shekaru 2 da kafuwa, me ake cewa ne?
Afirka gaba ɗaya kowa na yabon shi, Turawa ma kowace jiha suna yabon Muhammadu Buhari. APC ta zo yanzu, in ta gyara an sani, in ta ɓata an sani.
To a Jamhuriyar Niger kuma yunkurin canza kundin tsarin mulki ne ke janyo takaddama har ila yau dai a kuma Jamhuriyar ta Niger za a ji ganawar tawagar kasar a Saudiya da shugaba Donald Trump na Amurka. Kamar kowace ranar Alhamis, Jummai Ali na tafa da shirin sai bango ya tsage. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Prime Minister Theresa May ta Burtaniya ta ce za ta taro da damuwar ta yau Alhamis idan ta gana da shugaba Donald Trump akan yadda Amurka ta fallasa ma kafofin yaɗa labaran ta wasu bayanan sirri dangane da binciken harin bom din da aka kai a Manchester. Prime Minister wadda ta isa birnin Brussels domin taron kolin kasashen kungiyar kawancen tsaron NATO ta fadawa ƴan jarida cewa babban kawancen da Amurka da Burtaniya suke da shi kan harkokin tsaro an gina shi ne bisa harsashin yarda da amincewa da juna. Wani bangaren wannan amanar shine sanin cewa idan aka mika ma ɗaya wani bayanin sirri ba za a fallasa shi ba. Ms. May ta fada kafin ganawar su cewa zan bayyana wa shugaba Trump a fili yau din nan cewa tilas ne bayanan sirri da hukumomin leken asirin mu suka raba ma juna na sirri ne. Kafofin yaɗa labarai sun ce ƴan sanda da ke binciken harin bom din na Manchester waɗanda suka fusata sosai da bayyanar waɗannan bayanan sirran sun daina musayar bayanai da takwarorin su na nan Amurka. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wasu majiyoyi na cewa dakatar da bada bayanan ga ƴan sandan Amurka akan harin zai ci gaba da kasancewa har sai an samu tabbaci daga gwamnatin Amurka na cewa ba za su ƙara fallasa wani bayani ba. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama sun bayyana sunan wanda ya kai harin kuna bakin waken bisa bayyana waɗannan labaran da suka samu daga jami'an Amurka tun ma kafin jami'an Burtaniya da ke binciken su bayyana sunansa ga duniya.
A yanzu haka ana rike da mutane 8 dangane da harin bom na kunar bakin wake da aka kai lokacin wasan wata mawakiya a birnin Manchester na kasar Ingila ciki har da wasu mutane 2 da aka damke a lokacin samaman yau Alhamis. An kuma saki wata mace ba tare da tuhumar ta ba da wani abu a bayan da aka kama ta jiya Laraba lokacin da aka kai samaman a wani gida da ke arewa da birnin Manchester. Babban baturin ƴan sanda na birnin Manchester da kewaye Ian Hoskins ya ce aiki ya buwaye jami'an sa a cikin ƴan kwanakin nan amma kuma suna samun ci gaba a wannan binciken. Ya faɗa yau Alhamis cewa ina son na tabbatar wa al'umma cewa kamakaman da muke yi suna da matuƙar muhimmanci. Binciken gidajen da muka yi kuma sun bankaɗo wasu kayayyakin da muka yi imanin cewa suna da muhimmanci sosai ga wannan binciken. Yan sanda da basu wato yan sanda basu bayar da wani bayani na irin alakar da ke tsakanin mutanen da aka kama da kuma harin bom din ba. A yau Alhamis da safi an yi zaman shiru na dan wani lokaci a Manchester saboda jimamin waɗanda suka rasa rayukansu a harin. Mazauna birnin sun tattaru a Makekin Filin St. Anne inda suka sun koyar da kawunansu a ƙasa a gaban wata rumfar furanni da balambalan da kuma kendir wanda aka kafa don tunawa da mutane 22 da aka kashe a lokacin da Salman Abadi ya tada wani abun fashewa bayan wani taron kaɗe-kaɗe da raye-raye na wata shahararriyar mawaƙiyar Amurka da ake kira Ariana Grande.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakaran kasar Philippines sun shiga wani birni mai fama da fitina a tsibirin Mindanao na kudancin kasar a yau Alhamis. A wani yunkurin kakkaɓe tsageren 'yan kishin Islama da suka kama birnin a farkon makon nan. Jiragen saman yaƙi masu saukar ungulu guda biyu sun yi shawagi a samaniyar birnin yayin da wasu tankoki masu sulke suka kutsa cikin unguwanninsa ana harbe-harbe da kuma fashe-fashe. Yanzu haka dai yawancin mutane 200,000 da ke zaune cikin birnin na Marawi suna arcewa domin ceton rayukansu. Wannan rikicin dai ya fara ne da maraicen ranar Talata a lokacin da jami'an tsaron Philippines suka kaddamar da shirin kama wani shugaban 'yan bindiga mai suna Esnilon Hapilon wanda ake kyautata zaton yana cikin Marawi ne a wato ana yi masa jinyar raunukan da ya samu a wani fada da aka yi a baya. Samaban bai yi nasara ba bayan da wasu 'yan bindiga suka afkawa birnin suka kona gidaje da wata jama'a da kuma majami'un katilika tare da sace mutane ciki har da wani shugaban wata majami'a da kuma wasu 'yan majami'ar su fiye da 10. Rundunar sojan ƙasar ta ce an kashe akalla sojojin gwamnati guda 6, 'yan bindiga guda 13 kuma sun rasa rayukansu.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC na gab da cika shekaru 2 da kahuwa a kasar Najeriya don haka tuni aka shiga bayyana ra'ayi game da rawar da gwamnatin ta taka ko ta gaza takawa. Nasiru Adamu Elhikaya gare ka.
Gabanin cika rabin wa'adi 29 ga watan nan gwamnatin APC a Najeriya ta fara lissafa nasarorin da take ganin ta cimma kama daga yaƙi da cin hanci, yaƙi da Boko Haram, tinkarar tsagiran Niger Delta da sauransu. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya ce nasarorin sun haɗa ma da batun matan Chibok da aka sace a 2014.
Jama'a suna ganin yadda zaman lafiya yake ta dawowa ƙasar. Na wajen yaƙi da 'yan ta'adda gashi yau fiye da rabi na 'yan matan na Chibok da aka sace an dawo da su. Mu yara da mata da mata sa da aka kwace wajen 10,000 wani abu duk gasu nan ana ta kokarin dawo da su kuma ba a kare ba.
Mai mara baya ga gwamnatin Salihu Isa na taro Kebbi ya ce shugaba Buhari ya ba marada kunya musamman ma dai ta fuskar farfado da mutuncin Najeriya idan duniya.
Wannan dai Allah ya kawo mana Muhammadu Buhari mutane talakawa su suka zabi Muhammadu Buhari kuma abin da talakawan ke so da wanda ba talakawa ba shine Muhammadu Buhari ke yi saboda mutum ne wanda ya cancanci mulkin kasa kuma Afirka gabaɗaya kowa na yabon shi Turawa ma ko wace jiha suna yabon Muhammadu Buhari kuma muna tunanin cewa Muhammadu Buhari zai iya karɓan wannan kyautar da Mo Ibrahim yake yi wani mutumin na Sudan wata kyauta da yake ba mutanen shugabannin ƙasa a Afirka idan suka yi aikin ƙwarai. Muhammadu Buhari gaskiya ya ɗauko mataimakin shi wanda shi ma mutum ne mai gaskiya.
Manyan adawa irin su tsohon gwamnan Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa sun yi shagube ga batun nasarar gwamnatin APC.
Haka za a mutu tafiya inda an kai kuskure a gyara har ya kasance demokradiyya ta zo ta tsaya. Kaga PDP ta zo ta yi nata mulki kaga ta kasa an canza. APC ta zo yanzu in ta gyara an sani, in ta bata an sani, talaka yanzu sun fara zama mallaman kansu. Kamar yadda nace in ilimin da aka samu in na kyautawa na gwamnatin APC ta gani almajiranta sun gani su masu jefa kuri'a kuma su da mallamanta.
Shin shugaba Buhari zai dawo gabanin rabin wa'adin ko kuwa a'a? Dama ba wani buki da gwamnati ke yi na musamman a irin wannan lokacin kusan tun zamanin mamariga shugaba Umaru Yar'Adua. Shugaba dai kan gabatar da jawabin gwada tafarkin demokuraɗiyya daga fadar Aso Rock. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Nasiru daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda ake takace nace game da yunkurin canza kundin tsarin mulki wanda wani bangaren ke ganin dabara ce ta cin zabe cikin sauki dai kuma ke cewa ai ba haka bane Salamu muna barma gare ka
A wani taron manema labaran da suka kira ne ƴan adawa a majalisar dokokin ƙasa suka bayyana damuwa akan gyaran huskar da masu rinjaye a bisa umarnin gwamnati ke kokarin yi wa wasu muhimman dokokin da suka shafi tsare-tsaren zabe kamar yadda za a ji daga bakin dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Mamman Jibo
Gyaran huskar da aka nema a yi wa constitution da kundin tsarin zabe shine code electoral bai bi ba tsarin da ya kamata ta farkin doka a tsakanin nasu masu ƴan majority ba a sa mu na'am na kowa da kowa ba gwamnati shine yake so shi kadai ya tafikar da abin da yake so domin ya gyaran fuskar da yake so gobe in zabe ya tashi su cika ransu ba babbaka
wani kudirin dokar da bangaren adawar ke zargin masu linjaye da kokarin amince masa shine batun aikewa da wakilan masanan doka a hukumar zabe ta yadda bangaren zartarwa zai sami hurumin aika jami'an da yake da tabbacin juyawa ya san ransa inji su
bangaren juzoyi da bangaren aboka cikin su guda ne ya kamata ya zamanto to gaba gudan mai taimakon shi to wannan ma suna so yanzu a ce a yara da suna so su sa su zuzoji ba a ba su izini su zabe cikin su amma ana ba ministra cikin gida dama ya nada mutane da suna tsarin zabe kenan kun ga wannan ya huce ma kwace komai ne ba su samu
sakamakon lura da yadda zaben cike gurbin dan majalisar dokokin kasa na yankin Maradi ke neman zama wa hukumomin Niger jidali gwamnatin ta aike da wani kudirin da zai ba mambobinta damar yin abinda ake cewa angulu ta koma gidanta na tsamiya inji dan majalisar dokokin kasa Honorable Sumana Sanda
kur constitutional da kanshi yake tilasa ne tunda wannan da fitar yaro su ya kamata yi election to tun assembly ne sun so su yi wani magudi wani deputy na bangaren su yayi wani proposition da luwa
kakakin ɗan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar PNDS tarayya Honorable Sa'idu Dille da na tuntuba akan wannan batu ya bayyana cewa zai waiwaye mu a nan gaba kadan don bayyana matsayin su a hukunce
yanzu wannan zance da muka ji shi to ko na bamu taru ba mu hada kai mu shirya musu amsa wadda ta dace da su
a gobe juma'a ake saran ƴan majalisar dokokin za su yi muhawarar ƙarshe akan waɗannan kudurorin doka kafin daga bisani su kada ƙuri'ar yin na'am da su yayin da ƴan adawa ke ci gaba da kauracewa dukkan wani taron muhawarar bainar jama'a a majalisar Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To gaida Suleiman har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda wasu jami'an gwamnatin kasar suka gana da shugaban Amurka Donald Trump a kasar Saudiya abokin aikinmu Abdul Aziz Adali Toro ya tuntubi ministan harkokin wajen kasar ta Niger Ibrahima Yakuba game da wannan tattaunawar sai ya ce
na farko ina ma duk masu sauraron ku sallama lalle mun tafi Saudiya wannan taro da ya hada shugaban kasar Amerika Donald Trump da duk kasashen musulmi na duniya kuma an yi taron ne saboda kasashen da al'umma kasashen musulmi suna cikin takatsantsan game da abubuwan da shi Donald Trump ya gayi lokacin da yana takarar neman shugaban kasar Amerika ana jiran aji menene zai gayi yanzu da ya zama shugaban kasar Amerika shi yasa ƴan jarida suka ce kamar taron ma na tarihi ne tunda hutashe ta farko kuma ya zafi kasar Saudiya kuma kasar Saudiya zuciya addinin musulunci ce don kuma mun tahi cikin kasashen da duke da al'umma masu musulunci wanda aka gayyata kuma mun tahi saboda yana da kyau mu san menene manufar Amerika game da kasashen mu tunda Amerika tana cikin manyan kasashe da ke jagorancin duniya suna da karhin sozawa suna da karhin tattalin arziki suna da inci da yawa a majalisar dinkin duniya suna da abubuwa da yawa da yana da kyau mun san menene suke nihi da kasashen mu shi yasa muka amsa wannan kira na zuwa ga taron da Saudiya ta gayyace mu tare da shugaban kasar Amerika
to a matsayin ku ministan harkokin wajen kasar Nijeriya to me ra'ayinku a wannan jawabin da shugaban Amerika Donald Trump ya bada
a mu mun gamsu saboda yanzu zantan da yayi kamar kashi guda uku ne na farko yace ya zo da sakon zumunci da darasa kowa da kowa wannan yana da kyau mu san duk kasa ta duniya tana darasa mu ba dan muna da addini daban da nasu ba koko daban da na wata kasa a ce za a bambanta mu ko za a kaskanta mu na farko ya zo da sakon zumuncin zaɓe da darasawa wannan shi ne na fara. Na biyu shi ne ce kokowa da muke yi ta nan ƙasashenmu za a yinta ne bisa ga kujoji wanda muka yi. Mamilisi ne muka gani ya zama daidai tsakaninmu da Amurka da Saudiya da Senegal da Niger da Mali mu mai da gaba in muna so mu ci gaba. Yana na uku ya ce kokowa da ‘yan ta’adda yaƙi da ‘yan ta’adda sai an gama ƙarhi da ƙarhi. Ya ce Amurka suna da ƙarhi ita kaɗai ta rogaje su ta ƙaskanta su amma wannan kokowa ta zama wajibi sai kowa ya kama. Mu kuma wannan ya muna daidai.
To za a ji ci gaban wannan tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kan bar mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Hajiya Maryam Uwais mai ba da shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa. Samun bashin kuɗin jari da ɗaukar ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɓullo da shi da ake cewa N-Power da Turanci. Hajiya Maryam Uwais za ta ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka yi mata a kan wannan shiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Ina yawa Hajiya da Bakuwa fatan alkhairi. Suna na Sha'ibu zan yi ce ke jihar Nasarawa. Mun ba ƙungiyar murar ma'abota kafa sanya da labarai da ke gaban kasa. Tambaya ta ita dangane da wannan hukuma ta N-Power domin amu a nan jihar mu ta Nasarawa ran nan yau kwana uku kenan ko hudu sun gudanar da zanga-zanga sakamakon wata uku kenan ba a biya su albashinsu ba da aka rike musu. To shine tambaya ta wannan matsala ta rashin biyan albashin na wata uku daga ku ne a nan ofishin ko ku daga nan gwamnatin jihar Nasarawa ne sai nake so babban bakuwa ta yi mana
jawabi akai. Assalamu alaikum. Saboda mun ji zanga-zangar nan bari in so ma cewa mutane kashi a cikin 100% kashi 100
kashi 100
mun biya mutane ya kai kashi 87 amma kashi 13 nan da bamu biya ba wannan ƙasa gaba ɗaya kenan. Kuma a gaskiya mun gane cewa akwai matsala yawa yanda ne bayani N-Power da yake su matasa ne an ɗauka za su iya hawa su cika da kansu portal su cika form akan internet sai su shigar da sunansu da BBN ɗinsu da inda suke son su yi aiki su nuna mana mu in muka samu wa'annan muna sawa a namu system ɗin yana nan yanzu a cikin system ɗinmu. Bayan mun kai interbank payment system sun tabbatar mana da cewa mutanen nan suna nan suna da wannan account ɗin sai mu dawo mu ba state inda aka samu matsala wasu jihohin sun ɗauka cewa sai ɗan ƙasar su kawai kamar a Nasarawa suna ganin kamar kila ‘yan Karu da yawa ba ‘yan ƙasa ba ne saboda haka sai aka cancanta sunaye. Suka sako sunayen wa'anda ba su ne a system ɗinmu ba kuma ba Nasarawa kawai ba fa muna gani a wa'ancan jihohin abinda aka riga aka saba ne wani abu in ka amince wani abun ba za ka san yanda za a yi ba a state sai muka tara kuma wasu sunansu ya canza kamar mace in tayi aure sunanta ya canza ko wasu kuma suna nan suna neman kamar a canza a suna sayar da sunayen in aka kawo musu a wata jihar sai su ce wai suka kira mutane suna sayar musu kamar 5,000 ku zo a canza muku suna a sa sunayenku. To an yaudari yara da yawa a haka in aka sako to in aka da mana da sunaye akan cewa mun kai wani wannan karkara mun kai wani wannan local government mun kai wani mu sai mu aika wa NIPS mu ce gashi ku biya su in aka ka aika wa NIPS in ta duba ai sunan da aka saka da fari da BBN ɗin da aka sa da fari ba shi ne aka dawo da shi ba ko ko a'a Maryam Uwais an sa Maryam Wali to kaga suna ya bambanta ko ka ko lamba ɗaya ne ko biyu ya canza to kaga yanda banki yake da za su karɓi sunayen nan ba ni in suka tura wa banki sai su ce a'a mu ba mu san wani ba wannan ba haka suna yake ba sai a da da kuɗi kuɗi kuma ba a nasara yake tsaya ba da suke da shi needs kuma ta da da shi ministry ta budget and planning inda kuɗin mu suke saboda haka kaga mutanen da sunayen suke wajen wanda aka zaba aka sanar da su da tax dan haka muke yi da an zabe ka needs sun tabbatar mana sai mu aika tax muke gashi an zabe ka to dan haka su sun san an zabe su su kuma gwamnatoci sun zaɓi mutane sun gaya musu sun ce mun zaɓe ku an zubar da wasu su kuma an sa sunayensu to ka ga wa'incan da wa'innan sababbin duk suna zanga-zanga a kan cewa ba a biya su ba shi kuma needs ba laifinsu ba tun da an riga an canza sunaye an canza lambobi shi ne ni da kaina na zo ran talata na zo na yi alƙawarin annasarawa za mu turo mutane daga office din mu je su zauna nan yanzu muna zaɓa mutanen da za mu turo ne su zo su yi sati daya su samu mutanen amma na gaya musu su samu matasan kowa a yi verification a sati gabaki daya duk wanda yake da complaint ya zo wajen a zauna da su nan daga Abuja za mu zo a zauna a ɗauki sunayen kowa amma na yi alƙawarin cewa waɗanda suka aka so mu zaɓa da sunayensu su ne fa za a biya waɗanda aka sa daga baya sai dai su jira in an sake buɗewa za a ba su akwai opportunity insha Allah su ma za su sake applying in sun yi sa'a a zaɓe su shi ne kawai don abu ya riga ya rikice harka da state ya zama cewa ba za ka tabbatar yadda abu ya kare ba shine kawai matsalar mu
to a saboda
mun dauka za a zaba a rarraba yadda muka bayar amma duk an cancanta sunaye
to Hajiya Maryam bisa wannan bayani da kika yi wacce shawara zaki ba masu sauraron mu yanzu da suke jinki akan wannan
a nan nasara haka mun gaya musu ni na je ya tambaya tunda nasara yake tambaya na zo na samu matsala a nan office din NOA na dauki microphone na gaya musu na ce to kada ku sa ran idan kun san ba ku samu text ba kada ku sa ran cewa za a biya ku ba zan yi muku ƙarya ba amma wanda ya samu text za mu zo nan cikin satin nan biyu za mu zo mu zauna da su a zo a karɓi sunayen ku a duba a gani da gaske an zaɓe ku ba a zaɓe ku ba ina aka kai ku idan ba a kai ku ku yi aiki ba a tura ku wajen idan muka gama bayan na gama meeting da su kuma na je na samu gwamnan kuma ya gane shi ma ya ce illa da muka shirya za su ba mu ma gani da za mu zauna shi ma baya son zanga-zangar nan na ce wannan abu daga federal government ne kuɗin federal government ne ma kowane ɗan Najeriya duk inda kake zaune za ka iya samun a zaɓe ka kai wannan abu in ka nuna kana da buƙata amma ba za mu cire sunan kowa ba dan ba dan jiha ba ne ba za mu yi haka ba Allah ya sani
saboda haka kuma su ma sauraro da suke jin mu duk wanda aka je aka ce kawo sunan shi ya saida kai ya yadda tunda yaudara ce
ke ya yadda a ka da yadda idan bai samu tax ba to baya cikin waɗanda aka zaba gaskiya waɗanda suka zaba mu ba mu san su ba daga nan ba mu san wanda suka yi application ba duk wanda suka yi application aka zabe su sun samu tax dan sun rubuta lambar su tun fari to kin gani amma yanda aka saba a wasu jihohin ban ce nasara kawai ba akwai abubuwan da ake yi sai a canza a kawo sunan wani a cire sunan wani da yake 30,000 ne da yawa matasa sun dauka kuɗin nan kyauta ne kuma ba kyauta ba ne muna nan muna duba muna ganewa ina ne ake ya kamata ku je ku yi aiki taimako ne za a yi wasu primary fa babu ma mai koyarwa sai headmaster kawai dan haka mun tambayi kowace jiha ku gaya mana su bag din su mun yi aiki da su people guda nawa ne ga teacher daya wadan makaranta guda daya ne ga teacher daya akan haka nan za ku tutura kuma shi gwamnati ya gaya mana yace gaskiya suna neman masu koyarwa da yawa a state din dan haka ko yanda ma muka zaba yayi kadan muka ce to insha Allah in aka bude a nemi yan jiha din da wanda suke zaune da din matasa kowa yana iya application amma da yake numbers din ba su da yawa dole kamar wancan mutum 70,000 ne suka yi application ko kuma dubu 700 suka yi application amma mutum 200,000 muka zaba. To akan wannan kowa dole sai da muka duba na mutanen da suka application ba za mu iya cewa kowace local government za ku ba ku kaza ba. Dan wasu local government din mutane ba su nuna bukata ba. Kuma idan baka bada BVN din ka ba yanda za a yi mu tabbatar cewa akwai ka ka bude wannan ba ma san ni ghost beneficiaries din fari ko ku a samu hanyar tuwatuwa. Dan haka idan baka nuna BVN din ka ba. Shi BVN din nan shi yake nuna ko account din ka goma BVN din ka daya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Hajiya Maryam Uwar za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na Sebango ya tsage akan shirin da gwamnatin Najeriya ta kullo da shi na tallafawa talakawa a huta lafiya.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Ga kaɗan daga cikin wasikun da ku masu sauraro ku aiko mana. Za mu fara da wasikar Malam Hussaini Abba. Yace gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kan cewa dubban mutane na shirin Arewa maso gabashin Najeriya na iya mutuwa saboda matsalar yunwa muddin ba a samar musu da abinci ba bai zo mana da mamaki ba domin kuwa suna cikin hali na aljannar waina ƙasa zafi sama zafi. Sai wazikan Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce wasu ba da mun ji abin da ka ce to amma idan tsananin addu'a bai gyara Najeriya ba to aiki tukurma ba zai gyara Najeriya ba don haka mafita ɗaya ce a hada duka biyun ya Allah ka karawa baba Buhari lafiya. Sai wazikan Yusufu Dilafaki ya ce muna yi wa gwamnatin Najeriya addu'ar Allah ya ba su ikon gyarawa ƴan gudun hijira garuruwansu da muhallansu domin su koma gida. Wasika ta gaba ta Sade Saidu Daura ce rikicin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da dalibai a jihar Bauchi wanda aka samu hasarar rayuka da jikkata wasu wani abin takaici ne da fatan mahukuntan jihar Bauchi za su gagga shiga tsakani don gudun yaduwar wannan rikici.
Dawa gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
A takaice a wani jawabi da ya yi yau Alhamis a kasar Jamus tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi gargadi akan yawaita kyamar baki da matsanancin kishin kasa da wasu sassan duniya ke yi. Obama ya ce a wannan zamanin da muke ciki ba za mu iya ware kanmu ba, ba za mu iya boyewa ba. Waɗannan kalaman na tsohon shugaban na fitowa ne a lokacin da yake zaune a gefen shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a gaban wurin tarihin da ake kira Brandenburg Gate a Berlin don bikin cika shekaru 500 da ɓallewar wasu kristoci daga ɗarikar Katolika. Tsohon shugaban ya ce da shi da Merkel da wasu shugabannin duniya sun yi gwagwarmayar samar wa baƙi 'yan gudun hijira dama da kuma sauke nauyin da ya rataya a kansu na al'ummominsu da abubuwan da suke da su a hannu. Wasu 'yan adawan ƙasar Jamus sun yi tar da wannan bayyanar da Mr. Obama ya yi tare da Merkel a zaman wani ƙoƙarin neman suna ko tagomashi a gare ta.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan Hajiya Titi Agoro Tudun Wada Zaria da Allah ya yi warsuwa jiya Allah ya jikanta da rahama. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lester's Creation wacce ta hada mana sautin da injiniyan Ibrahim Utku ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa a wuni lafiya sai kuma a saurari shirin yau da gobe da Usman Kabara da tawagarsa za su gabatar.